VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke rine tare da Muhammad Hafiz Babalaga sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 19 ga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na cece-kuce akan yawan hadiman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai da yawansu ya kai mutum 14 da ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. Yau ba kamar sauran ranaku ba, muna tafe ne da maudu'ai guda biyu wanda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Da farko, ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yada labarai su 14? Kana menene ra'ayinku game da karar da karamin ministan tsaro Bello Mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafin yada labarai da bata masa suna? Kamar kullum, lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowanne daren ranar Laraba, daren ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin Allah daya gari bamban na Ramatu Garba Baba, wanda a yau shirin ya tattauna da mawakin Hausa Mr. 442 wanda yanzu haka yake cikin kasuwarsa a kasashen Turai. Ya yi magana akan makomar alakarsa da Safara'u da kuma burinsa na lashe kyautar Grammy da sauransu. To amma kafin nan, ga baballe da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Ukraine ta faɗa yau Talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana harsasai a yankin Bryansk na Rasha. Harin da ɓangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya haɗa da harbin makamai masu linzami masu cin dogon zango ƙirar ballistic da Amurka ta bata. Ɓangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin, wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufofin Amurka tare da amincewa da ya amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta kai kwanaki 1,000. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a daren jiya rundunar sojan Ukraine ta kai hari kan wani sansani a yankin Bryansk, inda ta yi amfani da makamai masu linzami ƙera ATACMS da Amurka ta ƙera. Amma dakarunta sun harbo 5 daga cikinsu kuma ta lalata na 6. Sanarwar ta ƙara da cewa faɗuwar tarkacen rokokin da suka fashe sun haddasa gobara a sansanin sojin, amma ba a samu asarar rai ba. Kasar China ta faɗa a yau Talata cewa za ta aike da dakarunta zuwa ƙasar Pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru 5, domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin Asiya kuma ƙawayoyi na Kud-da-Kud. Sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa Beijing na ƙoƙarin ganin Islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan China da ke aiki a Pakistan daga munanan hare-haren ta'addanci. Hakan na kuma zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar hare-haren ta'addanci da ake kaiwa jami'an tsaron Pakistan, wanda haramtacciyar ƙungiyar Tahrik Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da TTP, ke da'awar kaiwa. Wani jami'in diflomasiyya a Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an ƙasar Lebanon game da yiwuwar cimma yarjejeniyar na tsagaita wuta, wadda aka ce ƙungiyar Hezbollah ta amince da ita, wacce za ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar da Iran ke marawa baya. Amos Hochstein zai gana da kakakin Majalisar Dokokin Lebanon Nabi Berri, wani aminin ƙungiyar Hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan. Kwamitin Lebanon da ƙungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce, tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa a kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau Talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban kasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin Afirka. Masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin lumana. Iro dan takarar jam'iyyar Wadani ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, idan aka kwatanta da Bihi da ya samu kashi 34.81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Dan takarar da ya zo na uku Faisal Ali Warabe ya samu kashi 74 cikin 100 na ƙuri'un. An shirya gudanar da zaben ne a shekarar 2022 amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma zalla wasu 'yan Najeriya na cece ku ce akan yawan hadiman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai, wanda yawansu ya kai mutum 14 wanda ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. Umar Faruku Musa ya yi nazari kuma ya hada mana rahoto akan haka.
Wasu 'yan Najeriya fa sun fara cece ku ce da tsegumi dangane da yawan hadiman shugaba Bola Ahmed Tinubu akan ayyukan da suka shafi yada labarai ko kuma hudda da jama'a. Alal misali, kwanan nan aka baiwa Daniel Buwala mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sadarwa da ayyukan jarida. Dama akwai Bayo Onanuga shi ma mataimaki na musamman akan yada labarai da kuma tsare-tsaren yada su. Da kuma Mr. Sunday Dare tsohon minista a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Akwai kuma manyan jami'ai na musamman gurgurdon karfi da kuma iko da shugaba Tinubu ya baiwa waɗannan jami'ai. Nasa amma a zahiri wasu suna ganin sun yawa, kuma babu mamaki wurin aiwatar da ayyukan su a samu cinkoso ko kace nace ko kuma arangama tsakanin ra'ayi da ra'ayi. Tsohon kwamishinan yada labarai a gwamnatin Adamawa Ahmad Sajo, wanda mai sharhi ne akan ayyukan yada labarai a Najeriya, ya mai tsokaci game da yawan hadiman shugaba Bola Ahmed Tinubu.
To ana hakika ina ga mutum 13 sun yawa. Akwai minista da yada labarai, ma'aikata ce babba da take da jama'a manya-manya a karkashinta masu yawa. In ka hada za ka ga wato wanda suke harka na yada labarai za ka ga kamar sun yawa. Don idan ka lura special advisors, wanda a doka special advisor condition of service na shi yake da na minista, muna da special advisors guda uku. Sannan akwai senior special assistant, akwai kuma mutane wajen guda biyu wanda suke kula da harkar nan ta yada labarai na zamani wato social media. Don haka kamar abin ya yi yawa, kuma ko da aka yi bayani akan ayyuka da kanta ko kuma wata harka ko kafa wadda kowannen zai mai da hankali a kai, wasu mu dai muka ga kamar idan aka yi haka za a samu rudani, saboda kafofin duka san abu guda ɗaya ne.
Malam Ahmed Sajo kenan mai sharhi kan al'amuran yaɗa labarai a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Tambayoyin da ke bakin 'yan Najeriya sun haɗa, shin ina ofisoshin waɗannan hadiman suke? Shin suna taro? Shin an fayyace ayyukansu za su bambanta ba tare da sun ci karo da juna ba? Wannan su ne jerin tambayoyi da na dunkula na miƙa su ga ɗaya daga cikin hadiman na shugaba Bola Ahmed Tinubu, wato babban jami'i na yaɗa labarai akan ayyukan jarida, Malam Abdulaziz Abdulaziz, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan cece kucin da ake yi, inda yake cewa
gaskiya babu wani matsalar ko wani shiga aikin wani ko kuma gudanar da aikin na yau da kullum, domin kowa da abin da yake yi duk da cewa manufar ɗaya ce, kuma aikin kusan kamar guda ɗaya ne, amma akwai rassa daban-daban na aikin wanda kuma kowa akwai nashi ilimi da kuma abubuwan da yake gudanarwa, sannan akwai tsari akwai kuma fahimtar juna tare da aiki tare.
Kamar akwai wani hurumi ko wani tsari da kuke da cewa kamar akwai jagoran tafiyar baki ɗaya, ko ku akwai wani taro da kuke tsakanin ku domin ci gaba da duba tsare-tsaren aikin ku?
Akwai shugabanci kwarai da tsari, muna tattaunawa akai-akai. Misali, kamar da muke cikin fada shugaban kasa, akwai zama da ake yi da ranar Litinin da safe, mukan zauna gaba ɗaya a tattauna a yi tsarin gudanar da aiki da kuma tattauna abubuwan da suke faruwa domin ganin ya za a kula musu.
A ƙarƙashin gwamnatin nan ta Bola Ahmed Tinubu an samu cece kuce dangane da gudanar da waɗansu ayyuka tsakanin waɗansu hadiman guda biyu, har ma ta ci hadimi ɗaya wanda aka cire daga mukaminsa. Ko za a ci gaba da samun wannan cece kuce, ko ku akwai tsarin da za su fito da shi su tabbatar da ayyukansu ba su ci karo da juna ba domin kada a kawo rudani cikin kasa? Wannan ita ce tambayar da 'yan kasa za su sa ido su ga sakamakonta. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba Baba za ta gabatar da shiri na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake
madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban.
Sunana Mubarak Abdulkarim, wanda aka fi sani da Mr. 442, mawaki a arewacin Nigeria da yake cikin kasan Germany a yanzu.
To bakonmu na yau a cikin shirin kenan.
442 Arewa International.
442 formation ne da ake amfani da shi a kwallo, wanda ni kuma nake amfani da shi a harkan waka domin in ga na yi nasara a abin da na sa a gaba.
Arewa International. Shada mai ganga na gobe, yara mai ganga.
A karan farko, yaya da zango a kasar Jamus da ke tarayyar Turai cike da burin yada harshen Hausa.
An bar mu a baya wata jirgin yada shi ma duniya, mamman shata yayi ya samu nasara a harkan, sannan kuma yau bayan ran shi ba wanda ya kara taka wannan hanyar a mawakan arewa wanda ba aikan biki suke yi ba, ko kuma harkan siyasa, harkan waka ne wannan da kuma yada al'ada ga duniya.
An fara sani na kasa da kasa.
Za a ji yanda ya iya shawo kan manya-manyan kalubalen da ya ce ya fuskanta a rayuwa a lokacin da mahaifiyarsa ta kasance mai garkuwa.
Daga Allah na sai uwata, ita ce wacce nake ganin duk wani matsala in ya zo min, in na sata a ciki ina samun sauki a matsalan, sannan kuma ko wani abu ne sai ya warware.
A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau muna tare ne da shahararren mawakin Najeriya Mr. 442. To Mr. 442 ka dai shigo kasar Jamus, kuma wannan za iya cewa shine karan farko da zaka shigo kasar domin ka nishadantar da mutane a wani wasa da kai da ya ja hankalin kowa da kowa, dan bazan ce Hausawa kadai ba. Me za a ce ya zafarar da kai daukar wannan matakin?
Ina bin tsari ne na Dr. Mamman Shata, abubuwan da ya riga ya gina a da. A lokacin da Shata ya baro Katsina ne ya shigo a London, har ya shiga America ya je wasa da harshen Hausa, ya buga ganga, sannan suka dauki doctorate degree suka bashi, shine da ya dawo ya Shata baban America. For America ta dauki doctorate degree ta baka, kenan ka ci Grammy kenan. So shi yasa ni na zabura na dauko wannan hanyar tafiyan, kuma insha Allah mu kusa cimma burin mu.
To ya kaji ko kuma ya kaga yanda aka karbe ka anan Jamus da ma Faransa da sauran kasashen Turan da kake zagayawa tun bayan da ka zo?
Da na shigo sai da na je gidan sarkin Hausawa na Europe gaba daya, na je na same shi na gaya mashi ga abin da ya kawo, kuma ya ce zai ba da goyon baya 100% akan wannan harkan tafiyan, sannan kuma yana roko ga duka Hausawan da suke Turai, ga nan na shigo, Allah ya saka an samu karbuwa, muka addu'a muka tashi. Ni wannan goyon bayan ma kadai ya ishe ni, ma ya kara min karfin gwiwa a harkan tafiyan.
To ga dukkan alamu dai kana jan zaranka, musamman ma a shafukan sada zumunta da irin salon waƙoƙinka. To kafin mu je ga wannan, bari mu zo bangaren rikita-rikitar rayuwa. Shin wani yanayi 442 ya taɓa shiga da zaka iya cewa kai ba zaka taɓa iya mantawa da wannan ranar ba?
To gaskiya babban abin da jijjigani shine wannan abu da muka samu a ƙasar Niger, a yayin da za mu tafi wasa, duk wasan dai akan yada wakan ne fa. Organizers suka zo zaniyan za a dauke mu za a kai mu tuware, sai ya zama na cewa ba a amfani da katin mu na Nigeria ba passport, sai aka yi mana ce suka ce bara amana na Niger zai fi saukin samun visa da wuri. To a yayin yau haka ni ban san laifi ba ne, don ko kafin haka na shiga Niger na yi wasa a ƙasa state. So kuma na koma na kai kaina har Niamey gudun yin abun, ban san cewa abu ba ne a ƙasansu illegal. Allah ya sa dai za mu zauna a kaso na wata takwas kafin mu samu ƴancin kanmu. Durin da figure shi ne abu ɗaya da ya firgita ni a rayuwa, sannan kuma na shiga damuwa sosai. Wannan darasi ne sosai na rayuwa, na ƙara da shi, na ilmantu, sannan kuma na ƙara kusanci da Ubangiji na a lokacin nan, sannan na ƙara samu san me mutum ne ɗan adam ya halin shi.
To a wancan lokacin ka ce ka rasa Aminai, ɗaya ma daga ciki ana ganin ita ce abokiyar sana'arka Safara'u. Ya dangantakarku da Safara'u a yanzu?
Tunda na fito bata neme ni ba, kuma tunda na fito ni ma ban neme ta ba, haka muke tafiya. Amma a wata majiya na ji an ce ta koma sana'an harkar fim.
To bari mu duba kuma bangaren waƙoƙinka. Wanne ya fi jan hankali musamman ma a shafukan sada zumunta?
Waƙoƙi biyu da suka fi zage duniya yanzu haka da suke zama talk of the town, wanda ba a saki ba verified, ita ce za a saki kwanan nan, inda nake cewa I must die, everybody wanna snap twice.
I must die, everybody wanna snap twice. She a queen cause I met her on a Snapchat.
Gaskiya mun gode wa Allah da muka samu mutum kamar Fofotu da zai iya zuwa ya daki kirgin shi bar inda yake, saboda ya kai arewa inda ya kamata.
So that's how yanda wakan yake. Ba a riga an sake shi ba, shine next single din insha Allah da zan saki verified. So ita kuma wanda aka riga aka saki shine wanda nake cewa arewa international. Bayan na shigo Paris ne na saki wakan, nake cewa mafarki na zai tabbata ne a kwana a tashi zai kai ni gobe, ni dai addu'a na ya zo da wuri,
ni dai addu'a na ya zo da wuri, in ya zo da wuri ya zo da kudi, makiyana ne ke san duk su gane, ya tabbata na zama abun gane, turawa da su nake san sha'ani, suna jin waka na suna shagali, arewa da ni za ta yi alfahari, da ina kishin ta dukin da naje, ana ta gani wasu na ta faɗi, ana ta rawa wasu na ta kiɗi, arewa.
To bari mu zo fannin iyali. Shin akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba mu ji ana ta rafka guda a ce Fofotu ya angwance?
To gaskiya ba yanzu ba tukunna, saboda ni yanzu ban da wacce nake soyayya da ita.
To yanzu bari mu dan wasa kwakwalwa. Idan aka ce kayan kaɗe-kaɗe, me ke fara zuwa maka kai?
Ganga.
Wace kalma kake fara furtawa da zarar ka ji kiɗa? Idan aka ce tashar gidan rediyo fa?
Muryan Amurka. Ina alfahari da gidan rediyon Muryan Amurka, saboda su ne za su taimaka wajen yaɗa waƙoƙin mu a can har Amerikan su so a samu nomination.
Lokaci ma ya kure, sha biyu ne nan kawai, ana yin shi a nan kawai, a zabge ta fashe kawai. Sauti na zubata, tashi na zubata, ni ba na ta kanta ta ba cikar a daga ta. Gilli-gilli ne, marauniyan mawaƙa, ta wanke da bulungu, a kama a yi zurgu. Waya ne yaya ne, wasan sha shata ne, waya ne yaya ne, wasan shata. Hawa fada, di sabon muzai nawa, so ne ke ya karɓo a kana.
Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin bakon namu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Arewa da ni za ta yi alfahari, don ina kishin ta duk inda na je, ana ta gani wasu na ta faɗi, ana ta rawa wasu na ta kiɗi. Arewa international za ta je, wasu ba su so jirgi ya ɗaga. Mafarki na yanzu ai ya balaga, an fara sani na ƙasa da ƙasa.
To madalla gaida Ramatu Garba Baba da bakon nata. to kamar yadda muka faɗa a baya ba kamar kowane ranaku ba yau maudu'an mu guda biyu ne da farko ya kuke kallon yawan hadiman shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan yaɗa labarai da suka kai 14 kana menene ra'ayinku game da ƙarar da ƙaramin ministan tsaro Bello Mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafin yaɗa labarai da ɓata masa suna sai a shirya a kira mu kan 2-0-9-6-6-5-0 Samun kira daga jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara? Bismillah, malam na Zamfara, bismillah.
Salamu alaikum.
Amma wa alaikum salam.
Kuna magana da Bello Garba daga nan Kwara.
Jihar Kwara, to bismillah.
To gaskiya wannan bayani da aka yi na cewa abin nan makarabar shugaban ƙasa sun yawa to idan muka duba gaskiya ne magana da ake sun yawa a jimman shugaban ƙasa don ba a taɓa yin su a Najeriya irin kusa a ce guda 14 sannan ita shi kanshi korayen da ƙaramin minista ke yi na cewa wai an ɓata mishi suna to idan muka duba gaskiya magana da ake yi gaskiya ne don babu wani matakai na tsaro wanda aka ɗauka kuma babu wani mataki na tsaro wanda aka ɗauka wanda muka gani ya yi daidai a Najeriya duka abubuwa sun tabbatare sai kusan ma da aka tura shi a abubuwan ba wani cika ba muka gani ba
to mun gode kwarai da gaske bari mu dauki kira daga Zamfara wane ne a Zamfara mun samu kira daga Zamfara to za a kira mu akan 2-0-9-6-6-6-5-0 a kira mu domin bayyana ra'ayi to muna da wani daga jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
Assalamu alaikum warahmatullahi
amma wa alaikum assalam
kuna magana da Armaya Obaka aikin yaro auren na murjan Zamfara
to Armaya muna sauraron ka muna saurarin kamalin amurya armiyawa to da alamar layin armiya ubaka wasa da yaro layinka ya katse kana iya sake bugo mana insha Allah za ka same mu domin ka bayyana ra'ayinka kamar yadda muka riga muka gaya muku maudu'an mu guda biyu ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yaɗa labarai da suka kai 14 sannan kuma ya kuke ganin ƙarar da ƙaramin ministan tsaro Mutawalle ya shigar gaban kotu akan ɓata masa suna da wasu kafafen yaɗa labarai suka yi mun samu kira daga Abuja wane ne daga Abuja Salamu alaikum malam na Abuja mun samu kira daga jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji Dan Yamusa a kuma jihar Nasarawa baba ya ku barka da
yi yawa Shafale muna sauraron ka
to baba yaku gaskiya ka san gaskiyar magana shine shugabannin mu na Najeriya ba su da tausayin talakawan da suka zabe ya kamata ce shugabannin Najeriya wallahi su yi tunani su yi nazari su sani cewa talakawa ne suka zabe su da kuri'ansu ne suka ci wannan kujera ya kamata a kyautata ma talaka amma ya za a yi a ce ka kawo mutane suka aiki su ɗaya ne mudun mutum goma sha suna aiki guda ɗaya wanne ne za a tuna shi wanne ne ba za a tuna shi na biyu wannan gwamnan na Zamfara wannan tsara da ya ce wai ya kai gidajen rediyo haba ya kamata ya muna san shi faɗa ma ya san cewa annabi ya yi bako ya sani
to abin mun gode a Shafale bari mu dauki ma kira daga Niger wani kuma ba da ra'ayin sa wani ne a Niger
assalamu alaikum baba Yakubu Makeri
amin wa alaikum assalam
kuma mala ali shugaban kullum murya arewa dogon duki a cikin jamhuriyar Niger to abinda alauri ya ga saulan Maulidi bude kun ka bada don kono kono waje shugaban kasa da an kike kaman makaraban don ya kuma shahudi ya kamata ne a kai majalisa ai shawara a gani abinda ya kamata a doka fiskan shi shi ko ga ne cewa an yi zargin shi sabili da kun san magana tiya take abinda mutum bai babba a so a zargin shi duniya ake mutum ya kasa na gode mu da America umma mala ali
mun gode kure da gaske umma mala ali bari mu kada zuwa jihar Yobe wane ne a Yobe
assalamu alaikum sunana Gambo Barau Fataskum
to malam Gambo muna sarin ka
gaske shawara da zan ba wa shugaban kasa wannan abu bai yi tsari ba wannan hadimai har gurupin guda kusan goma ne don haka wannan ba daidai ba ne ya kamata dai a yi abu na hankali na tunani saboda shi kudin kasa ba za a yi ta raba mutane ne kamar na sadaka ba haƙƙi ne ya kamata a ce guda ɗaya ko biyu amma mutum guda goma sha kuɗin da za a ba su da ɗawainiyarsu da za a yi ai ba daidai ba ne da fatan Allah Ubangiji.
To mun gode ƙwarai da gaske malam Gambo Barau Fataskum bari mu je Adamawa wane ne a Adamawa.
Sunana malam Muhammad daga Adamawa da karamar hukumar Ganye. Wato wannan abin da suka dauka ba mu yi mamaki ba mutanen da suke iya hirga kudin miliyan 10,000 masu sayi motan hawa don sun dauki mutane 13 a kwana tashi za su iya daukan mutum 130 ma shi ko maganan bangaren matawalle ai dama aka baki ya kamata sai dan matawalle tuntuni yana gidan kurkuku saboda zarge-zargen da yake kansa amma da yake aka baki dama har yanzu shi ma yana iya kai taron wata kafar jarida ko kafar rediyo ya kamata sai tuntuni yana gidan kurkuku ai saboda bada kalan da ya dama wa bakiyar Zamfara fatan ku tashi lafiya mun gode baba
yawa to wannan ra'ayin ka ne mu ma mun gode ƙwarai da gaske sai gobe insha Allah. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Kasar Ukraine ta faɗa yau Talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana harsasai a yankin Bryansk na Russia. Harin da ɓangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya haɗa da harba makamai masu linzami masu cin dogon zango girar ballistic da Amurka ta bata. Ɓangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufofin Amurka tare da amincewa da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango yayin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta kai kwanaki 1,000. Kasar China ta faɗa a yau Talata cewa za ta aike da dakaru zuwa kasar Pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru 5 domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin Asiya kuma ƙawaye na ƙud-da-ƙud. Sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa Beijing na ƙoƙarin ganin Islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan China da ke aiki a Pakistan.
Ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin, sama amin. Wassalamu.